بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما هكا وما صراري الله تعالى يا يسد عن هيري زوا غريك دي عند كوتشي إن شاء الله أيو شاهدو غوات الجبال الأولى شكرا تدوبة دولار عند بقية وانزيري دبير غوات نوفمبر دولي لاشن دبير miladiya duba da abinda yan uwan mudalibai da kuma waɗanda suke halartar karatuttukan mu suka bukata na mu tattauna wannan dambarwar da ake ciki game da malam Trayon kai tsaye na abinda ake zargin sa da muna ladabi kan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, wanda ya sanya abubuwa suka ci kurkuɗe, kowa na yin magana mai goyon baya da mai kin goyon baya da mai zagi da mai cewa an yi zagi da mai cewa a kashe ma da dai sauran abubuwa. Yan uwa da yawa Allah ta'ala saka musu da alkhairi, kowa ya yi magana gwargwadon abinda Ubangiji Yahowa ce mishi Yahowa da mishi zai faɗa, kowa kuma ya faɗi abinda yake alkhairi ne insha Allah ta'ala. Daga cikin yan uwan ɗaliban ilimi wanda muke tare da su a kan wannan tabarki na sunna salafiyya, sai dai ba laifi ba ne ya zama an sake maimaita maganganun, ko da dai ba zai zaba dali zan maimai ba, saboda haske ya ƙara ma haske, saboda kuma a tuna ma abinda daga cikin yan uwa wani abinda wani bai faɗa ba to wani kuma sai ya faɗa, saboda ya kammala surar matsalar baki ɗaya, kuma saboda tarihi matsala ce wannan babba, matsala ce ta shafi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, tarihi ya rike. Domin kuma mu yi bayanin abin da yake shi ne muka fahimta na sunna da tauhidi a wannan ƙasa tamu Najeriya, Allah ta'ala ya tabbatar da mu a daga mu kan addini. Kai tsaye wannan lacca tamu mun sa mata suna da qa'idatun fi ta'addu ma'a al-janabi al-muhammadi ووجوب التفريق بين السب الصريح والسب الكنائي وحقيقة سوء الأدب. أبن دمك فداء هوسا في نظامي مغانا أكن مفدي قائدة علمي أكن لدبي أجانب مائك صلى الله عليه وسلم تارد واجبتن bambance zagi karara da zagi na saye, da kuma mu ambaci ka'idar tantance muladabi kan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Za mu yi wannan bayanai tare da kyakkyawan, wato tare da izina na musamman daga dambarwar shi Malam Trayon a cikin abin da ya faɗa, mu ma mu jefa irin tamu gugar, kowa akwai yanayin kwanjinsa, kowa akwai yanayin bajintarsa, kowa akwai yanayin da bai wanda Ubangiji ya masa na yayi bayani na gaskiya, saboda wato gaskiya sunanta gaskiya. Kafin nan za mu yi shimfiɗa wato mai saurare kuma saboda tarihi ya ƙara kiyayewa akan abin da mu a fahimtar mu ya zama kaman shine dalili na da yasa aka tsinci kai a halin da ake ciki a yanzu. Kamar yadda aka sani a cikin Al-Qur'ani akwai asbabun nuzul, wanda wannan yana taimakawa wajen fahimtar nassi. Sannan kuma akwai a cikin harifi abinda muke cewa asbabu wurudil harif, wannan shi ma yana taimakawa wajen a fahimci wato ma'anan nassi daga maganar Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnoninsa. Abu ne sananne ba mutum, wato ‘yan’uwa ba sa buƙatan sai an yi ta wani dogon bayani a kan cewa Allah Ta’ala ya riga ya ɗauki gabarin lokaci-lokaci, loto-loto zai riga aiko ‘yan Adam shirya a harshen wasu daga cikinsu su ne annabawansa da manzanninsa, wanda ke aikowa wajen ‘yan Adam. Allah Ta’ala ya kuma wajabta ma sauran ‘yan Adam su karɓi shiryan nan a hannun annabawa. Allah Ta’ala ya amsa, Allah ya tabbata gare su. Wannan annabawa Ubangiji haka ya ci gaba da aiko su har zuwa lokacin da ya cika shi annabtansa da gargaɗinsa da manzancinsa da manzanci na Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah Ta’ala ya aiko manzon Allah don a yi masa biyayya, kamar yadda wannan shi ne wato ƙa’ida na duk wani annabi gabanin manzon Allah da aka aiko. Allah Ta’ala yana cewa ba a sallam min rasulin illa li yuta'a bi iznillah, kamar aiko wani manzo ba sai face don a yi masa biyayya da izinin Allah. Allah Ta’ala ya riga ya tabbata na yankan shakku kan cewa ma’aiki sallallahu alaihi wasallam shi ne annabi na ƙarshe, wanda daga shi babu wani annabi. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Allah Ta’ala ya faɗi cewa wato annabin Allah shi ne ƙarshen manzanni cikamakinsu. Wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah Ta’ala ya aiko a ƙarshensu sai don shi ne babbansu a falala. Ubangiji ya lulluɓa masa mafificin ɗabi’u, maɗaukacin ɗabi’u. Shi da kansa ya koɗa shi a cikin Qur'ani yake cewa wa innaka la'ala khuluqin azim, kana kan ɗabi’a mai girma. Mazala ya zama mutum ne mai aka san shi da tausayi, mutum ne mai jin ƙai, mutum ne mai laushin ɗabi’a, mutum ne wanda in kai mu'amala da shi za ka ji kana son sa, mutum ne amintacce, mutum ne mai gaskiya, mutum ne wanda yake wato shi a maganganunsa yana yin gaskiya, sannan kuma a cikin abin da yake ba da labari daga labaran sama to kuma ba a yi masa ƙarya ba, shi ma gaskiya aka masa. Kamar Allah Ta'ala ya siffanta shi a cikin aya, a ce azizun alaihi ma alittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Da abin da ya dami mumunai to ya dami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mai kwaɗayi ne ga mumunai na alkhairi, mai tausayi ne gare su, mai jin ƙai. Wannan shi ne wato zaɓin da Ubangiji ya yi mana ya sada mu da wannan farin jakada ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka sai Ubangiji ya wajabta a kan mabiyansa su yi imani da shi, su bi umarce-umarcen da ya bayar, su hannu daga hannun da ya yi ko yi tsawa, sannan kuma sai ya sanya ya taƙaita abin da zai ɗaukake saɓani a cikin al'umma. Shi ne a koma su in aka yi saɓani zuwa ga maganganunsa da kuma abin da Allah Ta'ala ya masa wahayi. Allah Ta'ala ya faɗa mana cewa فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن كوكي سأباني أكن كوما منيني شيء أرسى قاني وانا ياتي إي وانا ياتي وانا ياتي زما زعي وانا ياتي تاشي زعي من جدي ياتي تكو ميدا شذوك ألا دمزلسا ميدا وزوك ألا ميدا شذوك قرآني لأنا تلسا كما مايكي. A mai da shi zuwa ga manzon Allah, a mai da shi zuwa ga sunnarsa, wanda take ita ce take sharhin alqur'ani a dunkule a cure a mulmule waɗannan su ne suke yin bayanin addini kuma suke daukake sabani suke daukake sabani suke daukake sabani da duk ya shigo cikin al'umma a bayyana da lamari zuwa ga qur'ani zuwa ga sunna a irin mahanga da fahimta da fassara da magabata na gari saboda ka ji abin da ubangiji ya ba da umarni a shi ne wato lokacin da aka yi sabani aka yi kusuma ubangiji bai ce mu koma wurin wani bawan Allah ba koma bayan manzon Allah ko wane ne shi bai ce mu koma daga cikin ɗaya daga cikin malamai na wannan al'ummar ba cewa aka yi mu koma wajen malamai baki ɗaya amma ba guda ɗaya a ce shi ka shi ne zai zama kotu da zai ɗaukake mana sabanin da muke ciki ba a'a in za mu koma wajen mutum ɗaya wanda bin shi shine addinin kai tsaye shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ubangiji bai wajabta mana yayin da muka yi sabani sai mun koma wajen Imam Malik ibn Anas ba Allah ta'ala ya jiga shi da rahama jidda girman sa daga hurtan sa da abin da ya gabatar ma wannan addini Allah ta'ala ya gode masa Allah ta'ala ya kai masa ladan sa amma shi ma dan adam ne daga cikin al'umma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mabiyi ne daga cikin mabiya sallallahu alaihi wasallam yi mishi da'a tan da dogara ne da yi wa manzon Allah da'a in ya dace da da'an ga da'an manzon Allah a bi shi idan abin da saboda zamiya da ke samun dan adam ko raunin fahimta ko rashin ma fahimtar baki daya ɗaya daga cikin malamai ko Maliku ko Abu Hanifa ko Imam Shafi'i ko Imam Ahmad ko Imam Thawri ko Ishaq ibn Rahawiya ko ma wane ne shi in suka saba ga nassi ba wanda ya zo ya ce mu zo mu bi maganganun su bar nassin manzon Allah kitabu da sunna da ijma'i na sahabbai da fahimtar su ba wanda ya faɗa mana wannan magana duk wanda ya kawo ya ce dole sai mun bi wani addini sunan shi malikiya ya kuma iyakance gaskiya a cikin wannan mazhaban malikiyan to yanzu ya kawo bid'a a cikin addini kuma inda Malik na rayi to shi zai fara yaki da shi domin Malik a maganganu da yayi tawaturi a wajensa ya riga ya faɗa magana na yankan shakku cewa shi dan adam ne daga cikin ƴan adam a auna maganganun sa suka dace da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya ƙara faɗa ya nanata cewa duk addinin da za a yi to dole a koma ma wato asali abinda yake manzo Allah da shi da sabbansu suke yi yake cewa duk wanda ya kirkiro bid'a a wannan addini yace bid'a ce kyakkyawa to yanzu yayi da awan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kha'inci a risalarsa so Allah ta'ala yana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ubangiji ya cika addini ya riga addini a kammale ki ma maliki ce fa ma lam yakun dinan yawma idin fala yakun al-yawma dinan abinda da can bai zama addini ba lokacin annabar sahabbai a yanzu dan wani ya kawo shi ya kawo sabon fahimta to ba zai zama addini ba wannan bai zama addini ba haka zalika ubangiji in muka sabani bai shar'anta mana muje addini wajen ɗaya daga cikin ɗariƙu na sufaye wai su ɗaukake mana na sabanin ba bai ce mu ko ɗaya daga cikin ƙungiyoyi na addini ya ce mu koma wajensu su ne akan gaskiya duk abin da suka faɗa to wannan shi ne kawai gaskiya ubangiji bai gaya mana wannan ba bai ce mu je wajen 'yan Tijjaniya ba bai ce mu je wajen Ƙadiriyya ba bai ce wajen ƙungiyar Izatul Bidaa wal Kawtu Sunna ba kawai ya ce mana yayi abin da zai ɗaukake mana saɓani baki ɗaya zai ɗauke mana saɓani baki ɗaya shi ne maganar Allah da maganar manzon Allah كما عندما وقيت فلا العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان إلي مي شينك تي ألا يافدا شينك تي مزا ألا يافدا شينك تي صحابي سن إجمائي سن فلا وان سوني ما أبو تا إلمي سوني سي مفهمتا أقبان سوانا واهن كي سوكا إلمي ما شينك ويقبوك لنك فلنتي واه مالك ياتي با a zo a kawo muku fatawar kaza a gaya muku hukuncin zagin manzon Allah a malikiyance wannan duk wanda ya faɗa wannan magana to yanzu yana son ya ce manzon Allah na malikiya ne kadai ba na hanafiya ba balle na shafi'iya balle na sauran mazahib baki da mazala na kowa ne duk wani wanda ke ya musulunta dan haka magana da ta shafi shi ta shafi taba janibin sa magana ce ta shafi dukkan mazhabobi duk wani musulmi ta shafi shi ba magana ce ta shafi wani mutum shi daya ba saboda haka a iyakance wato a ce za a yi hukunci kadai a wata mazhaba guda daya to wannan duk wanda ya zo da shi ya kawo bid'a a cikin addini yana sai kawo sabani bayan al'umma tana da kishin ruwan sadu saboda haka duk wani wanda yake yi da awancewa wato a koma ma wato wasu na ayyuka da aka saba da shi a gari ko al'ada na gari saboda an faɗi wasu magana da watakila idan ban ci ba kuskure aka yi ba kawai dan shi yana tsammanin da shi da 'yan garinsa da shi da 'yan kungiyarsa an musu ba daidai ba kawai yana neman a mazahib na usul ko mazahib na furu ya ɗauke mutane ya takaita su akan al'ada ta sufaye wanda shi ya gada shi ko kuma akan abin da yake malikiya shi aka saba a wannan ƙasa yace dole gaskiyan na nan to wannan aikinsa yana daga cikin aikin kafirai mulhidai daga nasara da yahudawa da majusawa masu kansu kuma yana kan gaba na kafirce mu abin da ubangiji ya saukar a qur'ani da sunna da kuma kokarin yi mu addini tawaye saboda in ana maganar sabani ba a maganar aje a takaita gaskiya a wata kungiya guda daya ubangiji ya ce wai fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima na rantsi da ubangijinka ba za su yi imani ba sai sun maida manzon Allah ya zama shi ce alƙalanci tsakaninsu sannan kuma ba za su ji wani kaikayi ba sai akan abin da ka hukunta su sallama wa baki daya in aka yi sabani ko ma ake abin da manzon Allah ya faɗa sai a huta ba ba a komawa a ce sai ba za mu taɓa yadda ba idan littafi ɗari ko miliyan ya kawo mana sai in ya kawo mana hujja a malikiyance ko kuma ya kawo mana hujja ya zai ba mutane Kano haƙuri yanda wasu ke faɗa wannan duk ba magana ce ta ɗaki ta ilimi ba a ce a zo a ba wasu al'adun wasu mutane wanda ka san wannan mutane ba su binu galibin mutanen ba wai malamai ne ba malamai a cikin mutane kalilan ne su ba sa gane gaskiya da abin da ke ba gaskiya ba a menene daidai menene ba daidai ba a addinance galibin su ba sa gane kammansu da balle cammansu a irin wannan mutum ya zo ya ce zai iyakance gaskiya akan wannan akan wata mazhaba ko kungiya daya ko wasu mutane ya ce an yi musu laifi dole a ba su haƙuri ko da a addinance ba a laifi ba to kaga wannan wato magana ce wacce take mai cike da zalunci wacce take ba haka ya kamata a yi ba malami mai addini ba zai faɗi wannan maganar ba in dai ba ya samu rubin kwakwalwa ba wannan shi ne abinda ubangiji ya wajata mana na aikinta wato sunna a cikin zukatanmu da a ƙudurce da aikace da magancanmu sannan idan muka koma wajen inda ubangiji ya wajata mu al'umma mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan safarin jakada annabi wanda ta hanyar sa muka samu wannan shari'a abu ne wanda yake sanan ne a fili mutane biyu a gidan musulunci ba za su yi sabani ba akan wajabcin mu'amalanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girmamawa da kambamawa da zuzutawa da ladabi a janibinsa ubangiji kuma ya yi alƙawarin narfan azaba ga wanda duk yake cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala kitaba innal ladina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah wa'adda lahum 'adaban muhina lalle wanda suke cutar da Allah da manzansa ubangiji ya tsine musu a duniya da lahira ya kuma yi musu tattalin azaba maulakanciya saboda haka ai kokarin cutar da ma'aiki ta hanyar zagi karara ko ta hanyar magana mummunar magana da aka za a iya fuskantar da ita zuwa ga zatin sadirin jikinsa a wulakanta shi a kiba shi abin da yake ya cancanta da shi na daraja da girma. Wani ya daga cikin abubuwa na kurkusa da yake nuna wanda ya yi irin wannan, to wato yana cikin hatsarin na kafirci da ta daga musulunci. Wani abu ne wanda yake dukkan malamai na wannan al'umma, malaman musulunci suka yi ittifaki kan cewa duk wanda ya surfafi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da zagi karara da maganganu na kushe a kansa karara saboda ya wulakanta shi, to ba zai yi haka ba face yana kin shiryar da ya zo da ita, ta ce addinin musulunci. Ba zai yi haka ba face yana kin Ubangijin da ya aiko shi, da haka bai zama wannan musulmi ba. Lamarinsa Ubangiji ba zai ɗaukaka lamarinsa zuwa sama ba. Idan ko haka al'amarin yake al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda na ambata, girman sha'aninsa da girman sha'anin girmama shi shi ne abin da na wasafta maka. To kaga kuma kishiyan wato muƙabilin wannan shi ne aje aje fi wani bawan Allah da cewa ya aikata wannan kafirci mai girma shi ne zagin ma'aiki. Yana daga cikin mafi munin ƙarfi da za a yi mata mata, mafi muni, mafi ƙazanta a sami wani mutumi wanda bai ji bai gani ba saboda wata adawa da ake da shi dama can, aje a jefe shi da cewa ya ci zagi manzon Allah, ya cutar da shi, ya jiyar da mutane maganganu akan manzon Allah, maganganu da ɓatanci, ya wato taɓa janibinsa. Wani ya daga cikin mafi kaushin ƙarfi da ɗan adam su iya yi a ban ƙasa, wanda ƙarfin ya fi girma a kan yi wa mata wanda suke rafa kalallu da Allah ta'ala ya ƙiddiga su, suna daga cikin asaba'ul mubiqat. Matsala ya ƙiddiga su a cikin hadisi da yake a sahihain hadisin Abu Huraira, ya ce ittaqu asaba'ul mubiqat, daga ciki yake cewa akwai ramiyul muhsanat al-ghafilat, daga cikin kaba'irul dhunub. To yi a jefi ku yi wa wani ɗan adam musulmi da bai jo bai gani ba ƙarfin cewa ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana daga cikin wannan ya fi girma, ya fi girma akan wanda yake cewa shi zai yi wa mumuna ƙarfi. Saboda wannan jifansa ne kai tsaye da kafirci, jifansa ne kai tsaye da kin Allah, jifansa ne kai tsaye da kin addinin Allah, jifansa ne kai tsaye da kin saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan da yayi wato wanda aka jefe shi da wannan, wato ya ce zai ji bai ji komai a ransa ba. Saboda haka duk kamar mutum ya jefe wannan bawan Allah ne da shi bai ba bai gani ba, aka masa ƙazamin zagin ma'aiki, to kamar ya jefe shi da kafirci ne. In kuwa ya tabbata shi kafirin ne, to shi kenan. In kuwa bai tabbata kafirin ba, to lallai kafircin za ta dawo kansa, kamar yadda ya tabbata a cikin sahihain hadisin Abdullahi ibn Umar, hadisin Abu Huraira, hadisin Abu Dharr. Mazala yana cewa ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma, duk wanda ya daga ɗan uwansa musulmi ce mishi ya kafiri, ko karara ko ta hanyar jifin shi da wani kafirci kamar a jefe shi da cewa yana zagin manzon Allah karara, to lallai in dai wato ba haka yake ba, to shi wannan za ta dawo ba ɗaya daga cikin su. A wata riwaya raja'at ilayhi, in ba haka yake ba za ta dawo wajensa, za ta dawo wajensa wannan mummunan maganar nasa, wannan mummunan wato nauyin zunubi da ya ɗauka makansa na ƙarfi, na ƙarfi da yin magana ba ta da ilimi ba, zai dace wannan mummunan gamma wurin Ubangiji, zai Allah ta'ala zai tsiye shi ya tambaye shi akan abin da ya faɗa, wai ya faɗa ne da san zuciya ko ya faɗa ne da wani ilimi da yake da shi. Ilimi kuma yana Qur'ani yana da Sunna, ilimi ba shi ne abin da kake faɗa na bolan kanka ba, shi ne abin da kake da hujja Qur'ani ko Sunna, abin da kake da hujja Qur'ani ko Sunna. Allah ta'ala ya kiyaye mu, Allah ya kare mu, Allah ya kare mu daga mummunan ƙarfi da zai wa musulmi. Mu jefe shi da kin Allah, mu jefe shi da kin manzon Allah, mu jefe shi da kin musulunci. Allah ta'ala ka kare mu daga wannan mummunan ƙarfi, Allah ya kare mu, Allah ya kare mu. Yan uwan musulmi, akwai abin da dole sai na dawo da mu baya, saboda wani lokaci kamar inda na faɗa fahim ko Qur'ani fahimtar asbabun nuzul hadisi fahimtar sababu wurudil hadith mimma yu'inu ala fahmin nusus fahman sahihan, ya daga cikin abin da yake taimaka wajen fahimtar nassi yanda ya dace. To wannan matsala ta shi ma lalata yau, akwai buƙatar mu dawo da juna baya yadda na san yan uwa sun sani. To amma matsala ce tarihi ya daɗe, kar a manta tarihi ya rubuta ya aje ya riƙe mana shi. Na san za a tuna cewa akwai wasu dambarwa da suka riƙa faruwa a Kano gami da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Mafi muni wanda mulani ya tunawa a kurkusa ɗin nan shi ne abin da wani shaƙi mungu azzalimi da ake kira Abdul Iyas shaƙi ya zo nan birnin Kano. Wani batijja ne ɗan faira ya zo suka yi taronsu na bid'a, suka kamba ma shehunansu, ya ambace manzon Allah da ambatu mummuna, ya yi maganar cewa shi yanzu ko da zai iya tasowa daga kabarinsa, zai iya miƙa hannunsa, zai iya taka shi, zai iya wato dukansa. Wannan shi ne abin da yake magana mutuƙar ya zo da wani abu da zai sha makance su tsakaninsu da shehinsa basan gadi Ibrahim Iyas. Najeriya ce baki ɗaya da makwabtan Najeriya ba ma Kano ba a wancan lokaci, aka jijjiga mutane hankalinsu ya tashi har saura kiras su sanya hannunsu a kansa su danke shi, in ba dan ya je wannan mutum ya dogara da kinnansa da abokansa ‘yan ƙungiyansa ‘yan ɗariƙarsa ba, wanda suke ire-irensa ne mabiya faira tijjaniya, ya je dogara da su ya fake da su. Ana faɗa daga cikin abin da ya shahara bakuna cewa wasu daga cikin ɓata gari khubatha bara gurbi daga cikin su manya wanda suke danganta kansu zuwa ga wannan ɗariƙa ta bid'a, su ne suka shirya daga cikin jagororinsu manya suka shirya ma wannan shaƙi hanya da wani yanayi suka ƙaga masa wani ziri da ya samu ya gudu, wanda wannan maganansa da yayi da yanda ya ci mutuncin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam magana ce take a fili, ba yanda za a yi mutum bisi ja'inja a kan wannan. Babu wani wanda zai ji cewa bai zaki manzon Allah ba da gaske, balle wai har ma a samu a cikin wanda yake da'awan cewa yana son manzon Allah wani lokaci ya fito cikin a fili a bidiyo da darusansa yana kifkifi da ido yana da awan bin san manzon Allah, amma kuma yi masa hanya ci masa hanya ya gudu ba a danke shi an tabbata ki a kansa ba. Babu wani wanda yake san manzon Allah da gaske, ba ma maganar san manzon Allah, ba wani wanda yake tantaman cewa wannan maganar da yayi magana ce ta karara wacce take ba ta buƙatan wani bincike da mun zagi ne ƙarare ce in ya taso zai masa kaza. Ya faɗi maganganu wanda da yawa daga cikinsu da alama suna da irin wannan ra'ayin akan abin da suke binnewa kan haƙiƙa muhammadiyarsu da abin da suke binnewa akan ƙaddasa da allantar da Iyas ɗinsu da abubuwa manya wanda yake na shirka ne da a kan shi muke rigima da waɗannan mutane. babu wani wanda bai tantama kan maganganun sa a fili yake na cewa zai yi manzo Allah kaza zai masa zai masa zai masa duk wanda kaga yana wai tantama yana mai wannan magana wani tawili to dai ko dai mutum ɗaya daga cikin haka ko dai mutum ya zama kafiri ne dama ya bayyana kafircin sa kafire da ma su yanzu ne ma suke ma a ce in aka ta manzala ma ba kowa aka taba abu da Allah a daina yin surutu a daina fumban baki to wani dama kafiri ne kaga ba zai shi da ma su yake bai da manzala kaman kowa ko kuma wanda yazo yana ba wannan ba Allah kariya yana jin cewa ba bai zaki yayi ba yanzu ba munafiki zindiki wanda ya binne kafirci a cikin zuciya da munafinci da ilhadi sai shi na biyu ko kuma in za mu yi adalci shi ne mu ce watakila a sami jahili muta'assibi athimun bi ta'assubihi wani mutumi jahili mai ta'assubanci mai laifi da wani ta'assubanci makauniyar biyan da yake yi wa shehunansa yake ganin wannan magana ce ta sufayi don haka akwai nufin da suke yi za a mata fassara kaza 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 su ga abin da suke magana wannan zai diddiki fadi ne amma haƙiƙa da al'abari wannan abin da wannan bawa Allah Abdul Ijja sai wada ta riga ta yi munin da mutum biyu ba za su yi sabani akan muninta ba da kuma kasancewar da karara wannan cin mutunci ne kai tsaye ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zagin sa ne wannan kaga an su dan wani mun lura buga an samu wannan a bangaren dariƙar Tijjaniya a bangaren dariƙar Tijjaniya aka samu wannan kasasaba to bayan wani lokaci kuma aka sami su kuma bangaren dariƙar Qadiriyya aka sami Abdul Jabbar Al-Qadiri Al-Kabari Abdul Jabbar Nasrul Kabara yanda aka san shi da kokarin zo san ya kawo abubuwa baki da kokarin cika baki da ilimi da kokarin ya nuna cewa shi babu kowa sai shi shikenan sai ya fara sakin bakinsa akan sahabbai ya danganta musu wasu maganganu wanda ke abinda maganganun suke fa'idantarwa shi ne wato suna yin adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna mishi makirci da tubu suna yi masa makariya ya rubuta wasu rubuce-rubuce jagwalgwalansa wanda a ciki yake cewa ya fi da wasu na ta'ij cewa daga cikin nata'ij da wai bahasansa da bincikensa ya tike da shi zuwa gare shi shine waɗannan sahabbai suna ruwaito abin da yake shi mafi girman kushi ne in an danganta ma'ama mutane ma balle a danganta mu sabon manzon Allah cewa suna ruwaitowa wani abin da yake yana danganta manzon Allah da wani abu na wa iyadu billahi wani abu na fasikanci da rashin mutunci da kwayewa da fayyawa mata fyaɗe da ƙoƙarin kwanciya da iyalinsa a gaban wani wanda yake yaro baligi da dai ire-iren waɗannan abubuwa na karerai da yake cewa wai waɗannan sahabban da suke ruwaito waɗannan karerai a hakkin manzon Allah don haka suna zagin manzon Allah yake kuma danganta mu malaman hadisi da su ne suka ɗauki gabarin wannan ƙarya ya zagi malaman hadisi ya wato shimfiɗa harshen shi a kansu saboda haka al'umma ta gaji ta girgiza har ya zama sakamakonsa shi ne an kira shi hukuma ta kira shi a inantan manyan jagorori na ƙungiyoyin addinai suna halarce daga a cikin ahlus sunna daga mabiya Tijjaniya da Qadiriyya aka kallafa masa ya fito da waɗannan maganganu munana matsiyatan maganganu daga cikin littafai da yake ba da references ɗinsu maraji ɗinsu cewa ga su daga nan bubun su ga waye. To aka yi awa huɗu dai wannan bawan Allah ya kauce yake nunawa a nan dai gaskiya ta halinta akan cewa wannan bawan Allah dai mummunan nufi ne da yake da shi akan sabon manzon Allah kuma waɗannan maganganu tunda ya kasa nunawa to labudda wannan maganganu za su sashi a banza ba, maganan fyaɗe, maganan fasikanci, maganan alfisqa wal mujun wal baza'a da sauransu za su tashi a banza ba, in dai babu wani wanda ya faɗa to kuma dole ya zama shi ya faɗa kenan. Tunda shi a bakinsa aka ce. Saboda haka aka kai shi kotu aka yanke masa hukunci. Yan uwa kun ga ɓangaren Tijjaniya ga nasu kasasaɓar, ɓangaren Ƙadiriyya su ma ga tasu kasasaɓar. Saboda haka sai ya zama a nan Kano wanda Ubangiji ya zaɓa zaɓaɓɓu a ciki su ne Ahlus Sunna, a cikinsu ba a samu wani wanda ya kasasaɓa ba. Su ne Ubangiji shi da su zuwa ga tafarkin Ubangiji majalici. Wannan ya sa ‘yan bid'a hankalinsu ya tashi ransu ya ɓaci suka dinga yin bincike suna tsayawa suna jira a madakata ma Ahlus Sunna suna ƙoƙarin bankaɗe-bankaɗe daga cikin darussa na malaman Sunna ta ina su ma za a samu wannan kashin kajin a daka mai daga cikinsu saboda a samu a can jaras. Daga cikin abin da suka yi suka koma a darasin Ash-Shaykh al-Muhaddith Muhammad al-Thani Umar Musa al-Laymuni hafizahullahu ta'ala malamin mu Muhammad al-Thani Umar suka ce wai ya zagi manzon Allah, menene zagin? Shine ya ce iyayen manzon Allah suna basu mutu suna musulmai ba suna wuta, yana aiki da hadisi karara da Imam Muslim ya ruwaito da waninsa hadisi na Hammad ibn Salama daga Thabit al-Bunani daga Anas ibn Malik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karara yace inna abi wa abaka fil nar, ya kafa hujja da maganganun malamai Allah ta'ala ya jika su. To a gani yake da ilimi ana muqara'an hujja da hujja ce, tunda yanzu dai ba matsala aka ce ya zaga ba, yanzu iyayen matsala ne ake tantaman cewa musulmi ne kuma musulmai ba. Wani abu da zai baka mamaki, malam ya faɗi wannan, ya yi faɗi wannan tun ma da fa na dare kusan darasi ne da daɗe wajen shekara 20 da yin wannan darasi, amma ba a san da cewa za a fito da wannan rigimar ba ta zama rigima cewa ya zagi manzon Allah sai da aka yi waɗannan waqa'in na baya na su Abu Inyas da su Abu Jabbar. Me yasa to suke ake nema da adda can ba su fito da shi ba, da can ba su fahimci zagin bane sai yanzu suka jahilai ne su a can baya sai yanzu suka kafi suka fahimci cewa yanzu sun yi karatu wannan zagi ne haka suka yi shikara. Kuma wannan matsala ce da malamai suke tattaunawa ta ilimi, kuma matsala ce da wani mutum ɗaya shi ya fara kawo ta. To a nan ne dai wani malami shaykhun muta'alimun bayyinul lukunati wal ujma wal hadayan, wani malami wanda ya malance mai gura-gura bayyananniya mai daɗaɗɗen harshe mara azanci mara fasaha da balaga da zaraka mai baruta mai ɓaramɓarama mai hauragiya ana kiran shi Arzai dattijo mai furfura, ya dinga zaƙalƙalewa akan wannan matsala ta iyayen manzon Allah cewa ya zagi manzon Allah yana kifi-kifi da ido, ya jagoranci daga matsalar zuwa kotu, banda wannan kawai kotu ma da kuma sauran mutanen Kano saurari wannan su ci burutsin nasa da jahilcin nasa. Wani ya daga cikin mafi munin abin da ke nuna koma bayan ilimi a Kano. Da yanda ilimi ya koma baya, da yanda jahilci ya zama ilimi, ilimi ya zama jahilci. Allah ta'ala ya tsare mu. Wannan yana nuna yanda abubuwa suka lalace. Gabanin wannan yana da tuhumce-tuhumce na ƙarya da ya yi haƙƙin al'allama ibn Mufassir Al-Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala. To an jefi Professor Muhammad Sani Umar hafizahullahu ta'ala wara'a, an jefe shi da ya zaki manzon Allah kaza a gaishe kotu, amma cikin taimakon Ubangiji da tanyinsa da huwacewansa, wannan bai hana malam karatuttukansa ba, bai hana shi nishadodinsa na da'awa ba. To wannan gaskiya sai suka komo da wato babu nasara, suka koma da kawunansu zuwa ga junansu, suka ci gaba da tarairaya da daku a madakata ko za a samu wata dama. Saboda haka abinda yanzu ya zai faru da Malam Lawan Triumph hafizahullahu ta'ala min makruh sai ya faru, sai zama sun sami abinda suke bukata, wanda da cancantin dama suna jira. A takaice kissan, saboda duk da an sani mu faɗe ta saboda tarihi ya rike, yana cin raddi ne ma 'yan ƙungiyar tatsi ne da suka fito a dutsen ma masu suka ya dinga kawo wasu abin da yake ganin kamar shubha ce da zai sa ba zai karɓi hadisi ba. Da shi da ire-irensa Malam ya zake musu raddi. Malam sai ya yi magana akan hadithin Ummu Haram, ba shi ya fara kawo ba, kamar da su ɗan uwa ke san sa fada cewa dan me to yake kawo irin waɗannan controversial masail din, ba shi ya fara kawo ba. Kuma ma koda ma wani hikima wani dalili yasa ya fada, kai a matsayinka na mai da'awa kana nan ba ka je ka bincika ka ga me yasa ya fada ba, ba ka da dama ka zo ka kalubalanci malami akan wani yanayi da ya tsasa su yasa ya faɗi wasu maganganu, kai baka bincika ba, ka ce dan me zai wannan magana. Babu wani ilimi addinin musulunci da sunan sabo shi, sai dai muna da ilimin da za a yi tarbiyya a fara ba da sagha'irul uyun qabla kaba'irul qulub, amma ba wani ilimi da wai sunan sabo yau sabo shi, wai dan me za a tattauna wannan ilimi a tare da zaman lafiya. To ba ya zama ilimin ba kenan, amma in dai addinin musulunci to dalili zai bayi mutane a ba su tauna, ya kamata a fahimci wannan matsala. Saboda haka dai ya zo yi magana akan hadithin Ummu Haram cewa matsala yana zuwa wajenta, tana sakace masa kai ya kore matsala shubhan da shubha mummuna da ƴan Qur'aniyun ƴan tatsina suka laƙa ma manzon Allah ba ƴan sunna, suka ce wannan cin mutuncin manzo Allah ne a hadisi ne, tabbatar babu wani cin mutunci. Saboda haka wannan ta jawo ya musi cewa ya jefa ya ce matsalar kwarkwata kaza 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 abubuwa dai da ba na bukatar sai na maimaita su. To an yi wannan ya wuce ba da jimawa ba, aka sake samun haditha ta biyu akan ayatul anbiya, kan mu'jiza na annabawa, mu'jiza na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ya magana akan cewa manzon Allah da mu'jizunsa manya baya bukatar sai an kara masa wasu mu'jizozi na kare da yi, wanda aka jogara da hadisai mawdu'ai akai, mawdu'ai na ƙarya akai, yayi hujja da daga cikin ayoyi wanda suka fi nuni da ishara zuwa ga mu'jizarsa, fadan Allah ta'ala innaka la'ala khuluqin 'azim, da sauran ayoyi da ya kawo da hujjoji, ya kuma faɗi cewa amma maganan cewa an haife shi da kaciyarsa ko an haife shi da kwallinsa, to hadisai a wannan babin hadisai na ƙarya, kuma ma ba sa cikin abinda wato manzo Allah shi kadai ne ya keɓanta da wannan, inda mu'jiza ce kuwa to da ya zama shi kadai yake banta da ita ana ma iya haihuwanka amma haifi kafirai wanda da kaciyar su kamar yanda ana samun wato a tumakai ma ayan tumakai ma wato da bakin gashi da idan su wato da kwallon su saboda haka wannan baya da makususiya na manzon Allah bazala baya bukatar a jingina mushi wadannan kare dai dan haka a ji tsoron Allah a zai jangata bazala abin da shi bai fada ba wannan maganganu nashi in bid'a suka je suka yi ta giwaye akan wannan maganganun suka ta dandana suka dinga dagata suka je suka zuzzuka arra'ul hamaj mutane gama garin mutane da ba su fahimci komai a addini ba wanda suke akamannin su kamari na fasikai fajirai wanda suke zakke ma muha wato abunda ubangiji ya haramta musu na kayan maye kamar da ake fada an ce da alama daga cikin su akwai wanda suke yan shashayi ne ma suka fito wai suna yin zanga-zanga saboda fushi akan wannan kalmar amma fa abinda kawai musulmai yan uwa musulmai ba kare ba wani wanda ya fahimci a Kano wannan magana batanci ne ga manzon Allah kafin wasu a bayan fage su je su nuna musu su je su ce ya su yi wannan zanga-zanga abin da sai na faɗa haka kuwa ai karmawi ya zo ya yi magana kai tsaye ya danganta matsala da raƙumi inda yanda ake da'awa cewa mutanen Kano hankalinsu ya tashi ta abin da aka faɗa na manzon Allah in su gane ba hankalinsu yana tashi to me ya lazimta hankalinsu ya tashi akan siyakin maganar malam Lawal wanda ba kai tsaye ne ba wannan maganar ita kanta ma amma ya ki lazimta su je su irin wannan zanga-zanga akan al-Qarmawi inda da adalci na magana na hukunci amma shi yasa nace wasu jahilai ne kawai gaba garin mutane da ba san addini ba wani kawai ya je ya dauki nauyin su ya harzuka su yace ku je ku yi kaza amma ba wai dan su ma hankalin su ya tashi kamar yanda su professor Nuhu Shira suke faɗa ba cewa mutanen Kano hankalin su ya tashi hankalin wani ya tashi da yawa su babu su ba saurari godiyan ba kuma in sun saurara ma su ba su fahimci cewa magana ta yi muni ba amma babu wani wanda zai ji maganar shi karmawi misali ya ce kawai in ka gara ku yi wa Allah ka gani sai ya ji wannan magana ta yi girma saboda haka dai waɗannan mutane suka tafi gidan gwamna da kwalayensu suka saraha cewa su ba za su yadda ba sai an titsiye malam Lawal an mashi hukunci da ya dace da shi daga nan yan bid'a sun sami yadda suke so da kuma yan bid'an Kano da yan bid'an wajen Kano suka kalubalanci mas'alar da kausasan maganganu da kokarin girmama ta da kokarin sanya ta hali na ɗarɗar tsakanin musulmai har al'amari ya tike cewa dai an kafa majalisar shura ƙarƙashin mai girma waziri wanda a ciki ta ƙunshi maluma masu da'awa masu wa'azi daga dukkan ƙungiyoyin addinan aka kira malam Lawal aka sanya mishi abinda yake ake zargin shi da shi ya zo da littafai ya kafa hujja ga maganganun da ya faɗa da maganganun malamai wajen nuna rashin ingancin hadisi na yi masa kaciya ya kuma kafa hujja mada'awansa na cewa kafirai ana haihuwarsu da kaciya da hadisi ingantacce da isnadinsa ingantacce a musannaf na ibn abi shayba da musannaf na abdurrazzaq as-sin'ani bal ma abinda ma bai kawo ba da abinda ya zo a cikin akhbarul madina na ibn shabba cewa ibn sayyad wulida makhtulan masrura an haife shi da yankakken cibiyarsa da kuma kaciyarsa ya kawo hadisi wanda shi a ganinsa yake ganin a wato yana mara masa baya akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dabbobi ma ta maka ana samun su da kwalli, ana haihuwarsu da kwalli duka ba hujjar hadisi da kicin sahihaini da kuma cikin sunan cewa manzo Allah yubashi bi kabshin aqran fahil yanzuru fi sawadin wa ya'kulu fi sawadin wa yamshi fi sawad, ya kafa hujja da wannan. Ko da ma wani watakila ya yi munaza'a da shi akan wannan hujjar, wanda kuma a wannan wajen ba wani da zai yi munaza'a da shi, saboda akwai inda ma akwai abin da za a yi munaza'a da shi zai kuma munaza'a da shi kan wannan. To ko da kuma sai ma munaza'a da shi, to ma lawan zai iya faɗan cewa to ai ma hadisi hadisi kan kwalli ina ma yake, ba wani hadisi kan kwalli. Hadisi kan kwalli, kan kwalli da ma magana ce ne da mutane kawai ke kawo shi, magana cewa an haifi shi da kwalli ina nassin ma da bai da asali, magana cewa an haifi matsala da kwalli haza la asala lahu min al-ahadith fi shay'in min kutubi sunnah fi ma a'lam. To a dai wannan wajen tattaunawa ne a ciki aka samu su daga ciki guda biyu cikin majalisar shura fatakabara, suka nuna kifaɗi, suka hau sama, suka hau kujeran naƙi, suka lazumta masa abinda bai lazumta ma kansa ba, wanda a yanda suka yi shure-shure a wannan zama, magana ta tsakani da Allah, magana da kuma adalci da duk mai hankali, balle duk wani wanda ke yashi ƙanshin ilimi zai fahimci cewa waɗannan sun ba masu hankali dariya kansu balle kuma masu ilimi. To anan ne fa mun kada wannan wajen ahlus sunna, su ma aka samu akwai aƙalla ka ce arabu gira uku. Akwai ɓangaren farko wanda suke cewa ba wani sunan alif ma da shi ma laulayi, balle ba a ce ma yayi wani zagi ko ya tashbihi ya kamanta matsala da tumakai ko kuma arna. Ɓangare na biyu a cikinsu shi ne wanda ya zo yana cewa wannan khilaful aula ne, duk da ya wannan zumura ɗin wanda suke wannan gungu ɗin sun kare shi kariya da ta dace, wanda kuma ba za a ce sun tabar da shi ma lau ɗin ba, sun ba shi kariya, amma kuma suka ce wannan maganan da ya yi khilaful aula ce. Sai wanda ce na uku su kuma shi ne waɗanda suka faɗi wasu maganganu wanda za a fahimci cewa kamar suna fahimtar akwai sulhul adabi a magana, suka ɗan yi jirwaye ma maganar tasa, suka ɗan hannunka mai sanda ga maganar tasa, suka nuna maganar ba su ba sa jin daidai ne, ba kuma kai kamata ya riƙa yin magana ba, da dai sauran abubuwa irin wannan, wanda babu ko shakka babu wani ɗin aji na uku, ba ba iya cewa da gangan suna son su fitar da shi ma lau, amma dai lallai wannan aiki da suka yi to shakka babu ya ƙara shajja a yan bid'a, suka ce a cikinsu ma ga wani yana suna cewa wannan maganan ba daidai ba ne, kaza 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 kaza, kuma suka girma sha'anin masalar haka. Saboda wannan abu ne yasa dole za mu tattauna kan wannan mas'alar, musamman ɓangaren ahlus sunna inda aka sami ikhtilafi cikurkuɗewan abubuwa. Saboda haka yasa muka ga dacewan mai magana kan ƙa'ida na mai cice ƙa'ida a wurin malamai akan ladabi a janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma meye ma'auni da ake gane cewa kaza muna ladabi ne, menene shi? Ya haƙuri wannan dogon shimfiɗa da nayi, duk wannan idan ya kafa kaji abinda na faɗa to za ka ga za ka fahimci me yasa wannan shi na cintawa take da muhimmanci. To ‘yan uwa, ya kamata mu fahimta cewa akwai abin da ake na khawariqul a'adat, abin da suke ba a saba gani a al'ada ana ganin mutane da shi ba Ubangiji sai ba a ɗaya da wasu daga cikin annabawa ko waliyansa, wanda a al'adance a ɗabi'ance ɗan adam ba sa iya yin wannan abin, wani abu ne zai buƙaci kwanaki, amma nan da nan a ga shi wanda mutum ya yi da sauransu da sauransu da irin wannan abubuwa. Lallai ko shakka babu khawariqul ada mu'jizozi da Allah ta gaya ba annabin rahama sallallahu alaihi wasallama suna daga cikin abubuwa da suke nuni akan gaskiyar annabtansa da shi da waninsa daga cikin annabawa. A nan ne malaman suke maganar mu'jizat wal irhasat. Duk da wannan ya kamata a fahimci cewa wannan ba ta'abiri ne ba magana ce ta Qur'ani da sunna ba. Lafazin al-irhasat ko al-mu'jizat magana ce islahi ne na malamai, yare ne na malamai. Ba magana ba wai yare ne na Qur'ani ko sunna ba. Al-irhasat abinda suke nufi da shi shine bishara ko tawti'a linubuwati nabiyyin qabla irsalihi wa nubuwatihi. Wala abu ne zama shimfiɗa ko wasu bisharori ko wasu isharori da suke nuna cewa wane lallai zai zama annabi a gaba. Daga rahsu rahasa ya rahusu rahsan ar-rahs shi ne kamar wato ginshiƙin abu ko mabugansa ko matabbacinsa shi ne wato ar-rahs. Ana ma cewa kuma rahasan hajru dabba wato idan wato ita wata dabba kamar ta sami cikin wato akaifanta wanda akansa kafafuwan da suke wani dutse ya shiga ya wato haifar da mata da cuta a wannan kafa din sai a kira shi da ar-rahas. To al-irhas a dai islahi na malamai wanda duka wannan in ka hada zaka ga suna da alaka da asalin shi ma'anan shi na luga ne kada abu ya zama ginshiƙin abu da asalinsa da manba'insa. Abinda al-irhas yake magana shi ne wato mafarin abu, mafarin lamarin annabi da kuma ubugan annabtansa kamar haditha ta fil zalla an haife shi a shekara na giwaye wanda a wannan shekaran akwai babban al'amari da ya faru na surujin abrahata su za su rushe ka'aba. Allah ta'ala ya aiko musu da tsairar ababil ya yi ko musu da abin da ya ambata mana a cikin sautul fil alam tara kayfa ala rabbika bi ashabil fil lam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjid faj'alahum ka'asfin ma'kul. Fa wannan shekara ne aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan shekara din wanda wannan wasu suna kira shi al-hasi ne wanda yake wato girmama sha'anin da kuma al'amarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cewa shi ma zai zama yana ba al'amari wanda wannan ba wanda ke tantama kan wannan. Da daga cikin al-hasat kuma kamar wato mafarki da mahaifiyarsa Amina ta yi cewa ta ga haske ya haskaka wato usur na busra waje ne ya haskaka manyan benaye na wannan gari kamar da ya ji hadisin al-irbad ibn sariya hadisi ne wanda wasu da malamai suka fitar ibn sa'ad imam ahmad a cikin musnad da al-hakim da wasu su da isnadodi wanda ba ta rasa yanta cewa cikin isnadin amma wasu daga cikin malamai sun inganta sun hassana hadithin zuwa da wato ta'addud turqi ya zo ta wasu hanyoyi kuma babu wato tsananin rauni tare da hanyoyinsa daga wasu daga cikin malamai suka hassana shi daga cikin wanda suka hassana shi kuma imam ahmad a cikin as-sunna na al-khallal daga hanbal ibn ishaq imam ahmad ya hassana hadithin wasu daga cikin malaman zamani sun hassana hadisa. daga cikin yar hasar kuma shine abin da ya faru da a cikin shekara ta hudu na rayuwar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake wajen Bani Sa'ad inda aka tsaga jinsa kamar da ya tabbata a cikin sahih Muslim da wani hadisin Anas da sauransu daga cikin kuma abin da kuma mafi girma da suke nuna ishara zuwa ga cewa manzala zai zama annabi da ka'i kirasu irhas ne shine abin da zai cikin sahih Muslim hadisin Jabir ibn Samura manzala sanin yake cewa inni la'arifu hajaran bi makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath inni la'arifuhu al'an yace na san wani dutse a makkah waje da ta yana mun sallama kafin aiko na san shi yanzu daga ciki shine yanda ubangiji ya kammala shi a halitta ya kuma kammala shi a dabi'a ubangiji ya soyantar da wato tahannufi yin ibada tsayawa akan addinin annabi Ibrahim a cikin zuciyarsa ya kuma wato jefa kiyayyen bautan gumaka a cikin zuciyarsa saboda kiyaye shi wannan kaga wato shi ma irhasi ne dake nuni zuwa ga gaskiyar annabtansa cewa kuma zai zama babban sha'ani a gaba da kuma yanda ubangiji ya bayi mishi baiwan madaukakan ɗabi'u da kuma gaskiyar harshe da kuma amanansa wannan wajen malamai ana kiransu irhasat ko bisharat ko isharat ko tawdi'at da sauransu ندى الإرهاصات وأن الله فزيني دي يشعر أو دي متكلمون أشياء إرادة وصنسو ياكوا تعفهم شاكا تماشي إتم مؤجزة قال بي أبن دا مؤجزة تكيني في أو دي متكلمون كما أشائر شيني على خوارق التي اقترن بها التحدي ودعوى النبوة وأن قال بي شيني أبن دا سكيفة شيني أسامي wasu abubuwa wanda ya saba da ɗabi'a al'ada wanda kuma akwai jefa ƙalubale da kuma da'awar annabi da ta ɗan faru da wannan mu'jiza to wannan isu kansu wannan al-quyud da su ashayira suka kawo at-tahaddi da'awar nubuwa akwai magana a kansu ba wai an sallama su bane malamai ba akwai Ibn Taymiyyah Sheikh Usaymin Taymiyyah da kitabun Nubuwat ya yi magana a kan waɗannan quyud ɗin da suke faɗa na at-tahaddi da da'awar nubuwa sannan wai mu'jiza su zama mu'jiza Allah ta'ala ya ji kansa ya ambaci cewa waɗannan quyud ɗin ba sa bambanta mu'jiza na annabawa da abin da ake gani ne saba ma al'ada wanda ma matsafa ke yi a hakikanin al'amari haka zalika kuma abin da ya saba ma al'ada da ake ganin wanda suke da awan annabta na ƙarya su ma ba shi ma baya bambanta haka kawai illa abin da su waɗannan sha'ira suke cewa rashin iko a i'tirazi rashin a jefa ƙalubale kuma a kasa samun wani wanda zai iya zuwa da irin abin tare da kuma da'awarsu na annabta wannan mai shine kawai bambancin amma da za a iya samun wani mai sihiri kuma tsafi wato ya zo da wani abu irin abin da manzo Allah ya zo da shi matuƙar bai da awon annabta ba Allah ta'ala ba zai gaje da shi ya hana shi ya zo da irin wannan abin da annabawa suka zo da shi ba matuƙar bai da awon annabta ba ni da awon annabta to wannan ƙalubalen ko za ta hana shi ya iya zuwa da abin kaga wannan shi kanshi magana ce ta kuskure ko shakka babu dai wannan magana ce mai tsawo Ibn Taymiyyah cikin kitabun Nubuwat ya yi ta raddi ma waɗannan maganganu nasu da kuma lawazin fasida da wannan maganganu nasu ya gina a kansa ko shakka babu dai wannan magana tasu magana ce fasida magana ce wacce take ba daidai ba irhasat ko al-mahajiz ko al-karamat daga ciki akwai amma akwai hassa da islahin qur'ani na shari'a shine al-ayat dalilin qur'ani yana maganar ayat shine mu'jiza al-barahin ko as-sultan wannan sune wato maslahat na shari'a wannan yafi akan al-hasad ko kuma abinda maslahun istilahun salafi da aka samu malami suna fara suna cewa dalail suna kiyaye shari'a dalail yafi akan maganar mu'jiza ko kaza ko al-hasad ko wani abu dalailin nubuwa na al-bayhaqi da Abu Nu'aym al-Asbahani da sauran malamai saboda kana bazan al-ayat البراهين السلطان الدلائل وانا سوني لفظة نشريئة دا سنفي دقة كما وانا لفظينا الإلهاسات المعجزات دا سوال نرسو دا سوال نرسو دا سوال الناس كيفا دي ابن دي كما تأفهمت الدلائل النبوة دلائل النبوة أبوة دا سكي نونة an nabtakar annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiya annabtansa ana iya samu amma ana iya samu khassa wannan shine tashiyar maganar majazu saboda na fahimci kamar musu mutane ba su fahimci me shi me imamu mu'jiza ba don haka shi ake tarjima da shi mallawa shi abin da yake cewa ba mu'jiza bane shi kuma su musu cewa mu'jiza ne kaga mu'jiza ma shi kanshi sai an zo an dan an ta'iji ba me shi wanda mu yanzu za mu kira shi da addalai saboda mai koyi da lafazi na salaf su Imam al-Bayhaqi da su Abu Nu'aym al-Asbahani suke cewa dalail fa dalail ana iya samun mu'jiza ana iya samun al'amma ana iya samun al-khassa dalail al'amma kuwa abinda suke nuna gaskiyar annabtan annabi shine abinda suke nuni zuwa ga gaskiyar annabtakansa kuma take kore mishi dukkan abin da ya zama kushe ne ga annabtakansa ko a zatin kansa zatin sa kankin kansa ko a annabtakansa ko kuma a manzancin sa ita ad-dalailu al-amma ba cikin shar'inta a sami khususiyya ba cikin shar'inta Allah ya sa an fara fahimtar wannan ba cikin shar'in mu'jiza gamammiyar mu'jiza a ce an samu khususiyya mazala ne kadai ke da ita da kamar gaskiya ba dole ne ya zama zala shi kadai ke da gaskiya ba ana iya samun masu gaskiya tare da shi amma kuma lalle wannan gaskiyar tana yi zuwa gaskiyar annabtakansa da inda yana yin ƙarya to kaga ba za a yarda da adawar da yake faɗa kenan ba kamar amana kamar kyakkyawan hadi kamar jarumtaka kamar zarangwana da fahimtar abubuwa kamar kin bauta ma gumaka kamar haihuwansa da aka yi a shekaran giwaye shi kansa wannan mu'jiza ce amma ko hasa ya kamata a yi tarihin wannan masala dan yanzu da wani zai yi wasu bangaren ilimi akan wannan kabiyar wani zai ce shi kenan ba sa san mu'jiza ita kanta ta yi gumaka a amul fil da dalailin nubuwa ce da mazala da ne kadai yake banta da ita ko ko akwai wanda ya tarayya da shi kamar wato ciwon dabbobi wannan ciwon dabbobi yana daga cikin dalilin min dalailin sidqin nubuwatihi daga cikin dalilai da suke nuna gaskiyar annabtakansa amma wannan shi kai tarayya da ya kadaita da wannan ke banta da wannan a'a ina tabbata a cikin as-sahih mazala ce cewa ra'al ghanam ala qarariq li ahli makka yayi wato kiwo akan wasu yan sallah wasu yan wato arziki da yake samu lokacin kafin ma aiko shi wanda babu wani annabi kuma da bai wannan ba saboda haka kasancewar shi ma ya bi sahun annabawa wajen kiwo na dabbobi da yayi wannan yana nuna gaskiyar annabtakansa duk da kuma wannan baya nuna kuma khususiyya ce ta shi babu makawa a waɗannan sufofi akwai wanda suka yi tarayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wasu daga cikin waɗannan sufofi da muka faɗa ad-dalailul 'amma mu'jizozi wanda suke ba dole ne manzon Allah ya zama shi kadai ke bata da ita ba kuma kasancewa an samu wasu wanda suka yi tarayya da manzon Allah wannan baya jinkirta ita wannan mu'jizar tasa wannan dalilin tasa wannan ayan tasa daga kasancewanta aya da take nuni zuwa gaskiyar annabtakansa saboda haka kasancewan maza Allah yana da gaskiya, akwai wani kuma mai gaskiya wanda ba shi ba, shi ma yana da irin tashi gaskiyar wannan ba ta kowa da gaskiyar manzon Allah ko amanansa wajen cewa wannan ita kanta mu'jiza ce a hakkinsa, aya ce a hakkinsa da ke nuna gaskiyar da awansa, bal gaskiyarsa amanansa wannan shimfiɗa ce wajiba a hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda wannan ta ɗamfaru da isar da saƙonsu zuwa ga Allah ta'ala, wanda wannan ne zai bayu wato ya zama suna da tarihi mai kyau, ta yanda al'umma ba za su kushe musu cewa a yi dacen kai makareci ne, to yanzu waye ce, waye sanashe mu, waye ba kama Allah ƙarya, kuma Allah ta'ala yakan zaɓi annabawa wanda suke da ɗabi'a ginannun mutunci, masu mutunci, kamar da ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata, ai Allah ne ya san inda zai sanya zamanzancinsa, wanne ne zai zama ya dace da annabcin nasa, wanda babu makawa, kuma gaskiya da amana yana daga cikin aujabu wajibatin risala. Saboda haka wanda suna daga cikin abubuwa ayoyi da na annabawa wanda kuma ba keɓantattu ba, wanda wasu za su iya tarayya da su insha Allahu. ‘yan uwa, wannan matsalar za mu jinkirta, za mu dakata a nan in muka zo a zama na gaba, muka dan aka dan huta, za mu zo mu ci gaba a kan wannan gabar a kan addala'in la'amma, makawa mata misalai wasu abubuwan ma da ake ganin a yanzu da wani zai inkarinsa, to kila wasu da suke tara a raju da kasu sai za su halitta jininsa, to kuma shi ilimi sunansa ilimi, watakila wani idan ya ji, watakila ubangiji ya jefa shari'a a cikin zuciyarsa, ya hanu daga zaluncinsa, ya kuma hanu daga jahilcinsa, ya kuma hanu daga san zuciyarsa. أبدا ما كنت أجعل الله يبقى ملادة أبدا ما كنت كسوية لا يافي منا. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.